نعم to kun ji tambayi da shugaba mutum ne ya biyo umara to kuma sai ya ga iyayen shi ba su taba yi ba kuma ba su da halin ƙila sai kuma shi zai da halin ƙila ba iya zoyewa wani ko ya musu baɗi ya dawo wata shekarar ma ya sake dawowa yi to ya halatta ya musu in ya gama tashi sai ya biye wata domin ita umara ga baki ɗaya ƴan awanni ne an gama ta ba kamar aikin hajji ba ne mai kwanaki wannan matsala ce gaskiya da ake da saɓani a kanta Imamu Malik fahimtarsa ita ce ba a umara sau biyu a shekara ƙwarai da gaske ba a umara biyu a shekara sau biyu fahimta da Imamu Malik ke hujjarsa ya ce manzon Allah s.a.w. ya je aikin hajji kuma ya je umara umara huɗu ya yi amma ba taɓa jin ya yi sau biyu ba sannan aikin hajjin shi na ban kwana da ya yi umara kuma ya yi aikin hajji wannan shi ne ƙauli rajihi cewa manzon sama ya yi umara ya yi aikin hajji a hajjinsa na ban kwana a shekara ta goma bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina umara ɗaya manzon Allah sama ya yi wannan ita ce fahimtarsa sannan a cikin wannan malaman wannan zamanin akwai wanda suke da wannan fahimtar kamar al-Allama Ibn Uthaymeen fahimtar ta kenan shi ma cewa ba a yin umara biyu a shekara ɗaya to amma wasu malaman suna ganin za a yi a cikin waɗanda suka fi fito da mas'alar kuma suka yi raddi ga wanda ya ce ba za a yi ba akwai al-Imam Ibn Hazm al-Zahiri al-Imam Ibn Hazm ya ce manzo Allah sama da bai yi ba bai zama hujja a ce ai bai hana ba kuma ya kafa hujja da hadisin tabi'u baina al-hajj wal-umra ku riƙa maimaitawa kuna bibiya tsakanin yin hajji da umra ka je hajji ba na ka je baɗi ka je wata shekara ka je wata shekara sannan kuma ka yi umra in ka sake samun dama a wasu watannin ka sake komawa ka je kai to gaskiya matsala ce khilafiyya matsala ce da aka yi saɓani a kanta kuma saɓani da mutum zai iya ɗaukar fahimtar da yake ganin ita yake da hujja a wajen Allah zai iya kare kansa da ita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi ne amma ni a fahimtata na fi gamsuwa da magana Imamu Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mutum ya je ya yi ɗaya kuma daga cikin abinda malamai suka fahimta da aka ɗauki waccan fahimtar ta ai ta zuwa sai ya zama alfarmar da umaran nan take da ita sai mutane ba sa ji a ransu yanzu kawai sun maida da yawan mutane sun maida ita wani abu na lagzari kawai wani abu na shakatawa da morewa ba a matsayin asalin ibada ba to dalilin da ya sa magabatanmu suka tsananta suka takura suka ce a shekara mutum ya so ɗaya saboda an ga ganin alfarmata ƙwarai da gaske a riƙa ganin alfarmata a riƙa ganin darajarta to wallahu a'lam to da wanda yake da waccan fahimta ta ana yana ganin za a yi to babu laifi ka ga sai ya yi ke to daga nan kuma idan ya je akwai saɓanin kuma ina zai je in ya gama umara umararsa dai ta farkonsa zai yi ne daga miƙatin gaske miƙatin da shi ne miƙati misali ya tashi daga nan Najeriya in jidda aka kai shi ko ya ɗau mota ko ya shiga jirgin ƙasa ko in shi ne kuɗi ne ya biya jirgin sama ya tafi Madina kaga yanzu ya zama ɗan Madina kenan saboda daga can Zulhulaifa zai ɗauko haraminsa sai ya zo ya umararsa a Makka to yanzu ta biyun to ita ma akwai saɓani mai tsanani a ina zai ɗauko ta domin cewa aje masjidu Aisha ba ittifaki bane. Akwai malamai da yawa da suke ganin cewa wannan kusuciyar na Aisha ce ita kadai. Ita kadai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dan uwanta Abdurrahman ya raka ta tajina al-tan'im ta dako. Daga baya kuma aka samu wasu suka kira wajen da suna masjidu aka gina masallaci wajen ya zama binni sai ake ce masa masjidu Aisha. Akwai malaman da suke ganin wajibi hakiki mutum zai yi. Akwai malaman da suke ganin sai dai mutum ya sake komawa zulfulaifa ko kuma ya kalli wani miƙatin da ya ga ya fi masa sauki a cikin mawaƙi da ake da su ya koma can ya je ya dauko haramun umara. To kaga anan ma mutum ya shiga sabani. Shi yasa zaka ga da yawa al-khuruj min al-khilaf aula. Mas'alar da zaka kubuta babu sabani akan ta tafi maka sauki kai kan ka fi kwanciya hankali a cikin ta ba za ka shiga rikici da yawa ba. Wallahu alam wannan shine a takaici. To daga wanda ya dauki wannan fahimta to ya sani akwai wannan sabanin shi ma akai in ya je daga ina zai dauko haka. Wallahu alam. Wa alaikum assalam. Ya tafi biya daya kaga kuma rabba ta da adabi kenan in mutun ya dauki wancan fahimta zaka yi wa duka mutanen gidanku ma yi bana a kana gamawa yanzu an jima ma ka zaki koma ka ce ga arha shi barin wa baba na barin wa mama ta barin wa kaza barin wa kaza duk suke din kaga ba iyaka ke shi yasa haddade wani dai na fi fahimta haka cewa in zai wa wani to ya bari shi bari shi zo shi ne wallahi ba shi akwai sahabbai lokacin da suka ji falalar tattaki a je masallaci ne nisa sun nemi su sai da gidajensu a nan sama ya hana da wannan abin da ake bukata shi ne kai talla kusa da inda kake. Amma dai wasu limaman kuma suna takura wa jama'a su kuma limaman su ji tsoron Allah su yi abin da za su jawo mutane ba su yi abin da za su kore su mutum da mazan sune ya ce inna minkum munafiri a cikin ku akwai masu korar jama'a akan ne manzo sai mai faɗi wannan akan tsawaita karatu a sallah da sayyiduna Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu ala ramma yayi ko to shine wannan to da kai san samu ne yayi wa limamin nasiha ko ya sa a masa nasiha ya sace ta karatu sai dai mu kuma yanzu katala tana damuwa wani ba wasu tsawaita ba tsawaita wacce amma so ji wani ya ce maka ya tsawaita an tsawaita sannan wasu da za a zo a yi ƙwara'a sai wasu su ce ka tsawaita wasu kuma su ce baka tsawaita ba na ba ku wani labarin ina jin a Masar ya faru da ni na je asibiti sai na je wani masallaci ɗan ƙarami haka suna gani na ce shekaru wai in ja su sallah in gina da doguwar riga mafi yawancin su sun ba sa sa dogayen riguna ko to shakke sa doguwar riga shi kenan suka sa ne musu sallah ana gama sallah sai ɗaya ya zo ya ce mini wani dattijo sai zai ce mini she tsawai tsawai wai na tsawaita sallah a'a ɗaya kuma ya zo kur sai ɗaya ya zo ya samu wallahi yadda ka san arashi sai ya zo sai ya ce mu wai na yi sauri wai ina kafin ya ɗago daga ruku hannu ta fi sujada ya ce mu yana da matsalar kafa yana da matsalar baya to da kana tsauna na yi sauri da yawa to zai nufi to na shiga to yanzu waye zama daidai a cikin ka ga shi wancan ba mai daidai ba shi ma wannan ba wanda yace na yi sauri wannan kuma yace na tsawaita to cikin su wane mai zama daidai ba kun korafi na jama'a wanda bai da tushe gaskiya su korafin su ba na adalci ba ne akwai kuma masu korafin adalci to duka a yi kokari a gyara Allah ba mu ikon gyarawa amma dai a sani daidai sai Allah shi ce ne to wannan wanda ya danganta da hukuncin da ka dauka ka ba hoton ne yin hoton ya halasta a wajen ka kana ganin ba laifi bane sa hoto a social media nan da ya rai to ba laifi bane dan an sa hoton shi ai sai dai idan mace ce idan mace ce to shine nan ne za a ce akwai laifi duk da akwai malaman da suke ganin gawa ga baki ɗayanta al'aura ce amma ba gawa aka ɗauki hotonta aka sa ba ya ana hoton shi ne lokacin da yake da rai da zatinsa aka ɗauka aka sa kuma an yi ne don mutane su san cewa gashi ai ana faɗin sunansa a ce wane ne ya rasu ba a jire shi ake ba da bace na unwani ne suna ko to zo da kakina wani ba zai gane shi da sunan da ba zai aka sa hoto ba laifi bane dan an sa hoton shi a cikin social media ga waɗanda suke ganin fa hoto a social media halatta ba ko wanda suke ganin hatta hoto a social media a WhatsApp ko a Facebook haram ko ba haka bane to amma dai kauli radi ya shi mashhur hafizahullah an masa tambaya akan hoton da ake sawa a hoto a cikin kai waya hoton waya yace to ai ko da ka haramta kowane hoto shi tsananin sa bai da yawa domin kawai a cikin wata na'ura yake a ajiye wata rana ma ana iya yiwa a neme shi a gaba a gan shi ba ya ɓace ko ba haka bane kaje shi ne wannan ko da kadan an sa hoton mamaci a lokacin da yake da rai cewa ga shi ya rasu ana sanar da shi ne ya rasu babu zai ba laifi ba ne insha Allah ba yi laifi ba da izinin Allah shi ne wannan وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته